internet VOA.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Binta Suleiman ya ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki suka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau talata 15 ga watan Nuwamban 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa babbar kotun tarayya da ke Abuja a Najeriya ta dakatar da ci gaba da sauraron shari'ar da gwamnati ke yi wa shugaban kungiyar IPOB Nnamdi Kanu kan zargin aikata ta'addanci da cin amanar ƙasa har sai babu ta gani. Muna kuma ɗauke da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwari ya shirya kuma zai gabatar. Amma kafin nan ga Hanifa Kabir Isa da halin da duniya take ciki.
Assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky yayi jawabi ga sojoji a sabon garin Kherson na Ukraine da aka kwato a ranar Litinin, inda yace Ukraine a shirye take ta samar da zaman lafiya ga daukacin kasar. Bayyanar Zelensky a Kherson ya zo ne ƴan kwanaki bayan da sojojin Rasha suka janye zuwa yankin kudu maso gabashin birnin. Daya daga cikin babban hasarar yakin da shugaban Rasha Vladimir Putin yayi, wanda dakarunsa suka mamaye babban birnin yankin tun kusan farkon yakin a watan Fabrairu. Shugaban Amurka Joe Biden, wanda ke magana a wani taron manema labarai a Indonesia, ya kira mamayar da Ukraine ta yi wa Kherson a matsayin babbar nasara ga gwamnatin Kyiv. Bayan fiye da mako guda da aka kwashe ana tattaunawa kan matsalar sauyin yanayi ba tare da an cimma matsaya ba, an samu dan kwarin gwiwar cewa za a iya samun maslaha bayan da shugaban Amurka Joe Biden da takwaran aikinsa na China Xi Jinping suka gaisa cikin yanayi na fara'a a gefen taron G20 a Indonesia. Tada jijiyar wuya da ake samu tsakanin manyan kasashen biyu waɗanda suka fi gurɓata yanayi a duniya, waɗanda har ila yau haɗin kansu shi zai iya sa a cimma matsaya kan matsalar sauyin yanayi, ta sa ana fargabar samun cikas a taron shekara-shekara da Majalisar Ɗinkin Duniya ke shiryawa kan sauyin yanayi wanda ake wa lakabi da COP27. Haɗuwar ta Biden da Xi za ta iya sa a koma teburin sulhu tsakanin Amurka da China kan sauyin yanayi, wanda Beijing ta dakatar a watan Agusta don nuna rashin amincewa da ziyarar da shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta kai Taiwan. A taron na ranar Litinin, Biden da Xi sun amince da ƙarfafa manyan jami'ai kan ɓangarorin da za su iya yin haɗin gwiwa, ciki har da tunkarar sauyin yanayi, ko da yake ba a bayyana ko hakan na nufin za a koma tattaunawa ta yau da kullum ba. Akwai alamu da ke nuni da cewa 'yan jam'iyyar Republican a jiya Litinin suna dab da samun rinjaye a Majalisar Wakilai a sabuwar majalisar da za a kafa a watan Janairu mai zuwa. Tuni dai 'yan jam'iyyar Republican suka samu kujeru 212, yayin da Democrat ke da kujeru 204 a yunkurin jam'iyyun biyu na samun rinjayen kujeru 218 a majalisar mai wakilai 435. Sai dai masu sharhi kan zaben sun ce kidaya ƙuri'un da aka kada a sauran fafatawa 19 da ba a kammala ba, galibi da alama jam'iyyar Republican ce ke kan gaba, wanda a ƙarshe zai iya ba su damar kwace ikon majalisar daga hannun 'yan Democrat masu rinjaye a yanzu. Shugaban jam'iyyar Democrat Joe Biden ya nuna alamun faduwarsu a zaben majalisar wakilan, inda ya shaidawa manema labarai a gefen taron G20 a Indonesia cewa ba na tsammanin za mu yi nasara. To ana sauraron labarin duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Jama'a ba Hanifa za ta kawo mana labaran duniya kashi na biyu. Amma kafin nan, babban kotun tarayya da ke Abuja a Najeriya ta dakatar da ci gaba da sauraron shari'ar da gwamnati ke yi wa shugaban kungiyar IPOB Nnamdi Kanu kan zargin aikata ta'addanci da cin amanar ƙasa har sai babu ta gani. Amma masana na ganin cewa kotu bata yi kuskure ba kan wannan mataki da ta dauka. Daga Abuja ga wakiliyar murya Amerika Halima Abdurrauf ta karin bayani.
A ranar Litinin ne babbar kotun tarayya dake Abuja ta daye ci gaba da sauraron shari'ar da gwamnati ke yi wa shugaban kungiyar IPOB Nnamdi Kanu kan zargin aikata laifin ta'addanci da cin amanar kasa har illa ma sha Allah. Mai shari'a Binta Nyako ce ta dakatar da shari'ar a bisa bukatar Kanu dan har zuwa lokacin da za a yi shari'a akan hukuncin kotun daukar kara na ranar 13 ga watan Oktoba da ta wanke shi Nnamdi Kanu daga tuhumar ta'addanci da ake masa. Ko menene ake nufi da dakatar da shari'ar Nnamdi Kanu? Mai takin sanadiye masanin shari'a Barista Haruna Magashi ya ce
wannan abin da ya faru a ita babban kotun tarayya ta kasa dama abu ne wanda yake sananne a doka. Akwai yanayin da zai sa kotu ta daga case har illa ma sha Allah sanadiye kenan, wato ma'ana ba a sa ranar da za a dawo shari'a ba har sai waɗansu abubuwa sun faru sannan a duba yiwuwar dawowa. Tunda abin da ya faru a kotun shi Nnamdi Kanu lauyan gwamnati ya ce ba a kawo shi ba saboda ya ce ba zai zo ba, to sai shi lauyan Nnamdi Kanu din ai shi ne ya nemi a daga shari'ar har illa ma sha Allah din saboda ita gwamnati da farko ai ta kawo caji da warafa-kurafa akan shi Nnamdi Kanu akan abin da ya shafi ta'addanci. To abin da lauyan Nnamdi Kanu ya nuna shi ne irin wannan cajin da aka yi yanzu akan irinsa ne kotu ta yi watsi da wancan na farko kuma har aka tafi Supreme Court, to zai zama babu fa'ida kuma a ci gaba da sauraron irin wannan case din. Ita babbar kotun ta tarayya ya dace ne a bari har sai ita Supreme Court ta yi hukunci akan shi. Wannan hukunci da aka ce na a saki Nnamdi Kanu a maida shi kasar Kenya yayi daidai ko bai daidai ba, kafin kuma a ce za a zo a sake dora masa wasu caji.
Al'amarin na shari'ar Nnamdi Kanu dai ya kawo tsaiko ga wasu kararraki guda biyu da aka gabatar da su a gaban babbar kotun tarayyar kasar inda aka dakatar da su har illa ma sha Allah saboda wannan dalili na shari'ar da ake yi wa Kanu. A wani bangare kuma fitaccen lauya Barista Mai Nasara Kogo ya ce
wannan magana ta Nnamdi Kanu abinda kotu ta yi shine abinda ya kamata dama a yi, domin bayan da aka samu wancan hukunci na kotu wanda yake ta soke dalilai da aka bada wanda yake yasa aka kamo shi daga kasar Kenya, to ita kuma gwamnatin tarayya sai ta dauka kara akan wannan. To tunda magana ta kai a matakin kotun dauka kara, to bai kamata kotu ta kasa kuma ta zo ta ci gaba da saurare ba, domin magana da ake yi shine su lauyoyin Nnamdi Kanu sun ce ai an wanke shi saboda bai da laifi, su kuma gwamnatin tarayya sun ce a wancan hukunci bai kunshi wanke shi duka ba, ya kunshi kawai magana ce ta hanyar da aka bi aka kamo shi daga kasar Kenya. Amma waɗannan laifuka guda bakwai suna nan daren dan kuma suna so kotu ta kasa, wato Federal High Court kenan, ta ci gaba da sauraron wannan magana. To saboda haka kotu ba za ta ci gaba da saurare ba sai idan ita kotun koli wanda take gaba da ita ta ba da hukunci wanda yake yankake. Wannan daidai ne da sashi na 230 zuwa na 304 na tsarin mulkin Najeriya, kuma su kansu ina bukatar kotun dauka kara ta la'akari da wannan ta hanzar ta yanke nata hukuncin, domin idan aka samu jinkiri to na kasu ne ga sashi na 36 na tsarin mulkin Najeriya, kuma na kasu ne ga doka ta hanzar ta shari'o'i da ake da ita a Najeriya, wato Administration of Criminal Justice Act. Saboda haka ina fatan kotun ta kolin ta hanzar ta yanke wancan hukunci domin a samu tagomashin ci gaba da wannan shari'a a matakin babbar kotu ta kasa, wato High Court.
Duk kokarin ji ta bakin gwamnati akan lamarin ta wayar tarho da sakon taxi ya citara a yanzu da 'yan kasa da masu bibiyar shari'ar za su zuba ido su ga iya tsawon lokacin da za a iba kafin a dawo kanta. Lima Abdurrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla an gaishe ki Halima Abdurrauf, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hanifu da labaran duniya kashi na biyu.
Rahotanni daga Cameroon na cewa matsalar cin hanci da rashawa ta yi sanadiyar batun kudin sefa biliyan 43.9 a kasar a cikin shekarar 2021. Wani rahoto da hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta fitar a kasar ne ya bayyana hakan, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Muhammad Bashir Ladan ya aiko mana.
Hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta kasar Cameroon, CONAC, ta gabatar da rahotonta kan halin da ake ciki na yaki da cin hanci da rashawa a kasar a shekarar 2021 a ƙarshen mako da ya gabata, kuma bisa ga dukkan alamun wannan matsalar ta ƙara yaduwa. Konak ta bayyana cewa cin hanci da rashawa ya haifar da asarar kuɗi kimanin biliyan 43.9 na kuɗin sefa a Kamaru a cikin shekarar 2021 kadai. Wannan ya samo asali ne daga binciken da Konak da majalisar ladabtar da ma'aikatan kuɗi CDBF da kuma kotun hukunta manyan laifuka TCS suka gudanar tare. A cikin wannan ambulan Konak ita kadai ta bada rahoton cewa an yi barnar kimanin kuɗi biliyan 24.8 da asusun gwamnati yayi ciki har da biliyan 24.2 dake da alaka da rashin bin ka'ida da aka samu a kamfanin dawo da basussuka SRC. Wannan ya nuna cewa wannan cibiyar ta jama'a ita ce mafi amfani da cin hanci da rashawa a Kamaru a cikin shekarar 2021. Hamisu Muntari ya yi wa muryar Amurka tsokaci a matsayinsa na ɗan ƙungiyar farar hula, inda ya ce wannan rahoton kuna ba zai canza komai kan wannan annoba ba.
Hukuma ce wadda kaman kare take mai haushi wanda ba ta iya cizo, saboda hakan nan ba abun ita dai sai ta ce ai a waje kaza an ci hanci da rashawa, kudin kasan Kamaru an batar kima miliyan 40, amma me take yi saboda ta hana wannan cin hanci da rashawa? Irin wannan hukumomi gwamnatin kasan Kamaru ta kikiro su da yawa, kamar Anis, kamar Spencer Audit, kamar shi Konaki, duk ba maganin aikin da suke. In ka yi la'akari za ka ga cewa shekaran da suka fice baya mutane wanda suke kai ƙaran wanda suke cin hanci da rashawa suna da yawa, amma yanzu ba a kai rabin mutane da suke kai ƙara ba. Me yasa ka kai ƙaran ba kaiwa? Domin an lura an ga cewa ita Konak ita wannan hukumar ma ba aikin da take illa iyaka kawai ta ce an ɗaukewa gwamnati an ci hanci da rashawa na kaza na kaza na kaza.
Daga cikin shawarwarinsa kuma Hamisu Muntari ya ƙara da cewa
abin ganewa kuma shine ƴan Kamaru tunda ƴan aikin gwamnati ne koko suke cin hanci da rashawa wannan. Abu dalilai ne guda uku wanda za mu sani yake kawo musu wannan. Kuɗin da ake biyan su na albashi kaɗan ne, aiki kuma da za su yi da yawa. So saboda haka nan duk wanda zai aiki kun ba a biyan shi sosai bai iya samun abin da zai tafiyar da gidan shi da shi sosai. In na gani kaga shi cin hanci da rashawa yayi yawa. Yanayin aiki a ƙasan Kamaru na aikin gwamnati ba kawai ke da shi ba, in kai la'akari ka gani. To saboda haka duk wannan abubuwan da gwamnati zai gyara sannan a ce an tsayar da cin hanci da rashawa akan hukunce-hukunci da za a saka wanda an kama mutum ga yanda za a yi da shi, ba kaman da suka yi da TCS wai in an kama mutum in ya mai da wannan kuɗin za a saka shi ba. Kaga wannan na nuna cewa ƙananan barayi za a kulle, manyan barayi za su iya ɗauka idan an kama su, mai in ba kama su ba shi kenan.
Muhammad Bashir Laden na muryar Amurka daga Yaoundé a ƙasar Kamaru.
A gaida Muhammad Bashir Laden, ƙarshen labarin duniyar kenan.
Da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro, kafin mu kai ga shirinmu na gaba bari mu shakata da wannan.
Oh,
Allah, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC, inda muke watsa shirye-shiryenmu akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet voahausa.com, muryaramerica.com ko kuma sashen hausa.com don samun labarai da dumi-dumin su. Yanzu kuma sai shirin mu na ƴan ƙasa da hukuma.
ƴan ƙasa da hukuma
ka ja ake cikin kada zalunci mai za ka fada a cikin ƴanci mai wannan hali yau shi ne komai ya fada mana ƙarya ne don sallo garzambo ne mai yin wannan lanan ne.
Assare assalamu alaikum, barka da saduwa da ku cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Gaskiya ba wani takamaiman cikakken tsaro musamman abubuwa dake gudana. Tare da wani mai furade komai funfun osoya sauran garuruwa ga furan duka ba mu da wuta. Duka inda waya are wata da mu dai nan cikin kafitan ta ja idi to gaskiya ba mu da hasbita. Muna da motoci wanda suke doko muna kaya irin daga arewa. Wasu lokuta ba mun yi amfani da kananan motoci da wilbaro a shigo da kayan kasuwa sakamakon bamu da hanya. Muna da motar ka da mu da ƴaƴanmu duk wani wanda ya sake zakalowa ko wani sanata ko dan majalisa ko wani ko iba ya zai ce mana mu zo mu yi shi ko wani makamancin za mu zauna da shi mu ce signing agreement ga abin da muke bukata a yi mana. Kuma bai mana ba za mu saurare su ba.
Al'ummar arewacin Najeriya kenan mazauna yankin kudu maso yammacin kasar suke kokawa akan kalubalen rashin ababen more rayuwa da suke fama da shi a dakacewa.
Yau ga wasu lantu ke nukura don mun san an ce mun nasara wasu ma a ciki na su sun fara haɗa gulma tsakani don a kara ko ofa gama ko sun dara.
Madalla bazare cin gajiyar ababen more rayuwa kamar hasken lantarki da ruwan sha mai tsafta da ingantattun hanyoyin mota domin zirga-zirgar al'umma da ilimi da kiwon lafiya da kuma uwa uba tsaron lafiya da dukiyar ƴan ƙasa na cikin alamomin shugabanci na gari da salon demokradiyya kan zo da su a kowace ƙasa. Yanzu shekaru 23 kenan ana mulkin demokradiyya a Najeriya babu katsewa, amma har yanzu ƴan ƙasar na ci gaba da kokawa akan rashin samun waɗancan abubuwa daga gwamnatocin da suke zaɓa a matakai daban-daban. Al'ummar arewacin Najeriya musamman Hausawa da ke hada-hadar kasuwanci da sauran al'amuran rayuwar yau da kullum a jihohin Lagos da Oyo da Ogun da Osun da kuma Ekiti dukkaninsu a yankin kudu maso yammacin kasar na ƙorafin rashin kula da haƙƙoƙinsu na ƴan ƙasa musamman ta fuskar kiwon lafiya da ilimi da sha'anin hanyoyin mota da ma muhallinsu. Kamar yadda za ku ji cikin wata tattaunawa tasu da wakilin sashen Hausa Hassan Umaru Tambuwal.
Kana magana da labaran Isa Tubali amma mazaunin Usun suke Gadejo Olode. To a nan ne jihar mu ta Usun mu mazaunan Gadejo Olode muna zaman lafiya. Muna da matsala gaskiya ta wutar lantarki ba mu da wuta. Yau mun kai shekara 12 ba mu da wuta cikin zafi muke duk da waya kasiya wallahi jajin da raita muke. A shekara 12 nan mu banda harshen rana ba abinda muka gani a Gadejo Olode.
Kamar banda nan Gadejo Olode a ina kuma kuke da matsala wuta a nan jihar Osun.
Kace gare da wani mai furaje komai funfun Osoya sauran garuruwa ga sauran duka ba mu da wuta. Duk gwamnatin da an karɓar mu a nan bangaren Ekete da local government gabaki da sai mun riga kawo zaka mu. Mun kai mu rab din mu kuka. Dan da mun fata da mun kai na sukan ba mu da wuta shi kan shi sani. Amma sun yi kokari sun biya kuɗin wuta su tafi da su. Amma mun gare da wani da koho.
Sunana Muhammad Falalu Ahmed daga Akure on the state. Mun da matsaloli na hanya. Shine babban kan din mu wanda muna da motoci wanda suke doko muna kaya irin daga arewa suna shigowa da su. Wasu lokuta ba su yan tsaya wasu wurare an aje an yi amfani da kananan motoci da wilbaro a shigo da kayan kasuwa sakamakon bamu da hanya.
Kamar wannan matsala ta rashin hanya ta dade a nan jihar Ondo.
Gaskiya ta dade sai yanzu wannan shekarar muka samu wannan gwamnatin Jimeci suka zo suka yi muna kwalbati muna tunanin za su zo daga baya a ci gaba da wannan aiki kuma daga karshe ne abin da ya zan kama an shuka.
Kamar banda nan kasuwar Kuta Ondo kamar unguwannin da kuke zama su ma suna da matsalolin hanyoyi.
Unguwanni gaskiya wasu wurare suna da matsaloli wasu kuma ana nan ana sabunta musu hanyoyin da suka sa. samu matsala amma dai mu dai yankin mu muke da matsala hanya amma can wasu wurare wanda cikin gari suna nan suna ta sabanta hanya
kun taba tuntubar hukuma game da wannan matsala ta hanya
kun tuntube hukuma ya kai so uku dalilin tuntubar hukuma yasa aka zo wani lokaci aka yi mana wannan gadar briefing aka zo aka ce za a yi mana aiki aka bada lokaci to matsala yake daga yan kwakilan ne daga gwamnati dai har yanzu dai shiru
to kun koma bibiya wannan matsala ku ji inda ta karanga he
mun bibiye commissioner ayyuka na jaha da yake muna local government dai da shi yake ce muna to zai kai korafin mu to tun a wannan lokacin dai shiru har yanzu dai ba labari muna dauko manyan motoci ne da kananan motoci kaga idan damana ta kama aka samu matsala sai a samu tsawon awanni ko in ce maka yi ninni biyu ko uku kafin a sauke sometimes wasu kaya masu lalacewa ne to dana alhaji mu ta kanga mazaunin jaha Ikiti mu muna cikin kafitar ta jaha Ikiti a do Ikiti duka inda waya arewa suke mu dai nan cikin kafitar ta jaha Ikiti to gaskiya ba mu da asibita wannan ma a gwamnati ana cewa to mu jira za a yi mana
zuwa wannan lokaci ne aka ce ku jira kafin a yi muku asibiti
to wata dai gwamnati ta shude ta kai da fayami ya ce mu jira kamin sabon gwamnati ta zo tun da ya karkare kelewa ce sakona dai zuwa ga wannan sabon gwamnati muna neman alhorma a matsayin mu hausa mazauna jiha Ikiti muna neman alhorma a taimaka mana da asibiti wanda yake familin jeda mallaka hausawa
to nan gaba a cikin shirin za ku ji kalubalen da yan arewa mazauna jihohin Lagos da Ogun ke fuskanta da kuma martanin hukumomin jihohin yankin guda shida
amanta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roko da bara da tumakanci na rashin aiki da yawan barci to sai ka ga an more yanci wallahi idan ba san yuna hada kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina yayaya ko neman magana sai an so yuna an
Madalla masarare kamar sauran takwarorin su wakilin sashen Hausa Hassan Umar Tambuwal ya tattauna da ƴan arewa mazauna jihohin Lagos da Ogun game da wannan batu na samar da ababen kyautata rayuwa ga ɗan ƙasa
sunana Alhaji Adamu Dansa da Biki mazaunin Lagos Lagos sai tana da irin makarantun ta wanda take da suna ta wanda dama mu ma nan muka zo muka da su sama da shekara 20 baya amma babu wata makaranta wata gwamnati ta zo ta yi mana ita domin wai biyan bukatun mu ko kuma mu ɗan arewa wanda kuma kusan in tabbatar maka da Lagos State Administration din su gabaki ɗaya akwai ƙura'a duk biya a Lagos State wanda take cin gwamna mu ina tabbatar maka muna da 800 kuɗi wanda muke da BBC card muke fitowa mu zabe su amma mu ba ta mana kauri
da a ce ai muku makaranta nan don ƴan arewa kamar yaro nawa zaka kasta cewa zai shiga wannan makaranta
wallahi in tabbatar maka a yanzu san da nake ma akwai wata unguwa ta Hausawa guda uku ina tabbatar maka da in ka zo unguwan nan zaka yi tunanin ma cewa ƴan ayi amma arewa Allah akwai yara sama da 5,000 wanda kuma karatun ma ya kagare saboda kullu ita kanta ta gwamnatin kuɗi take biya ballanta na kun private saboda ka inda gwamnatin za ta yi mana wannan da za mu mutuka farin cikin abin da ta yi mana
to kun taba zuwa wurin gwamnati ko wata hukumar ilimi
bana mantawa da dadewa akwai Alhaji Umar na gogo sarkin albarago ya yi iya kokarin sa domin ya ga cewa mu ma mun rinka fankalan wani ka goma shi wanda mu mazauna arewa bace ana kaman sai ma mana wani makarantu ko asibiti ko wani makamancin sa na morewa jin dadi amma mun yi iya kokarin mu ba da wannan lokacin ko muka tattara muka tsara musu ido muna kallon matakin kawai da muke tunanin dauka a tare da mu kowanne daga cikin mu kanmu ya waye muna da BBC card muna da voter card da mu da ƴaƴan mu bi aka sare duk wanda ya kawo karfi duk wani wanda ya sake zakalowa ko wani sanata ko dan majalisa ko wata ko iba ya zo ya ce mana mu zo mu yi shi ko wani makamancin za mu zauna da shi mu sai signing agreement ga abin da muke bukata a yi mana ko bai mana ba za mu saurare su ba
sunana Ali Muhammad anan mazaunin Jego take nan gaskiya ba wani takamaimai cikakken tsaro musamman abubuwa da ke gudana tun da yanzu a gaban dan sanda yanzu wanda yake dan area zai iya tare ta sai kana hawan babur da dan sanda zai tambaye ka cikin takardun mashin baka ya tsaya tambaye ka takardun mashin kuma duk abin da zai yi ma ba dan sanda ne ce saboda ni jama'a ta kai kara wani zigin wajen yan sanda wanda ma in kana da wani abun nan game da wani dan area ko wanda yake babba ka ga ya mai zai yi ma magani akan dan sanda wani zigin
dangane da haka ne wakili wakilin namu ya nemi jin ta bakin hukumomin da suka kamata a waɗannan jihohi guda shida na yankin kudu maso yammacin Najeriya, wato Lagos da Oyo da Ogun da Ondo da Osun da kuma Ekiti, amma bai cimma nasara ba domin kwamishinan labaru na jihar Oyo ne kawai ya amsa kiran wayarsa, amma shi ma hakuri ya bayar bisa alƙawarin cewa zai yi bayani daga baya. Masarare ƙarshen shirin ‘yan ƙasa da hukuma na yau kenan, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Hassan Umar Tambuwal, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka, cewa a huta lafiya. Assalamu alaikum.
Ilimi babban abu ne gumu, shi zai kankan ga mutuncinmu, a ƙasa shi ne akasin zulumu da yake buɗe ƙofar samu.
A gaidan Mahmud Ibrahim Kwari.
Shi ne babban sha'anin wasa a wannan shekara. Ku biyo mu a wannan shirin wasanni mai ƙayatarwa, inda za mu yi muku fashin baki kafin kowane wasa da ma bayan wasan. Za mu tattauna kan fitattun 'yan wasa da ƙungiyoyin wasan da masu horar da 'yan wasa da ma 'yan wasan baki ɗaya. Kai, ba za a bar 'yan kallo a baya ba, waɗanda suka bar ƙasashensu na Afirka suka je birnin Doha. Za mu kasance a baki ɗayan gasar. Kar ku bar a bakku a baya a wannan nishaɗin na sashen Afirka da muryar Amurka. Ku bar mu more wannan gasar ƙwallon ƙafa mai ƙayatarwa tare.
Da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
A takaicen, bayan fiye da mako guda da aka kwashe ana tattaunawa kan matsalar sauyin yanayi ba tare da an cimma matsaya ba, an samu dan ƙwarin gwiwar cewa za a iya samun maslaha bayan da shugaban Amurka Joe Biden da takwaransa na China Xi Jinping suka gaisa cikin yanayi na fara'a a gefen taron G20 a Indonesia. Tada jijiyar wuya da ake samu tsakanin manyan kasashen biyu waɗanda suka fi gurɓata yanayi a duniya, waɗanda har ila yau haɗin kansu shi zai iya sa a cimma matsaya kan matsalar sauyin yanayin, ta sa ana fargabar samun cikas a taron shekara-shekara da Majalisar Ɗinkin Duniya ke shiryawa kan sauyin yanayi wanda ake wa lakabi da COP27. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi jawabi ga sojoji a sabon garin Kherson na Ukraine da aka kwato a ranar Litinin, inda ya ce Ukraine a shirye take ta samar da zaman lafiya ga ɗaukacin ƙasar. Bayyanar Zelensky a Kherson ya zo ne 'yan kwanaki bayan da sojojin Rasha suka janye zuwa yakin kudu maso gabashin birnin. Ɗaya daga cikin babban hasarar yakin da shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi, wanda dakarunsa suka mamaye babban birnin yankin tun kusan farkon yakin a watan Fabrairu. To, a ƙarshe, akwai alamu da ke nuna cewa 'yan jam'iyyar Republican a jiya Litinin suna dab da samun rinjaye a Majalisar Wakilai a sabuwar majalisar da za a kafa a watan Janairu mai zuwa. Tene dai 'yan jam'iyyar Republican suka samu kujeru 212, yayin da Democrat ke da kujeru 204. Yunkurin jam'iyyun biyu na samun rinjayen kujeru 218 a Majalisar Mai Wakilai 435.
To, masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 3 kenan agogon Ghana, za ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da Titiyana gabatarwa, da kuma Solomon Abo da ya bada umarni na injiniyan mu na yau, sai ce taku inda Sulemani Rana ke muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Huta lafiya, ma'assalam.